Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da na lol da noma da kumaniya ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdi ce da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau, Laraba 15 ga watan Fabrairu. Wani sabon rahoto da aka fitar yau ya nuna an ƙara samun koma baya a yunkurin shawo kan ƙuncin rayuwa a Najeriya. To, ko menene ke kawo Seko a aiwatar da shirin farfado da ayyukan noma da aka kaddamar da nufin zaburar da tattalin arzikin ƙasar?
Abin da yake faruwa shine kafin ma mu ce za mu je mu sa manomi ya mutallafa mishi ya karbi kuɗi yayin aikin gona, sai mun koma kasuwa tukunna. Shin kasuwar nan me take so bana?
To, za mu ji ra'ayoyin ku kan wannan batu a shirinmu na yamma. Yau ne wani kwamiti na musamman da kakakin majalisar ƙasar Ghana ya kafa domin bincike zargin ba ƴan majalisa cin hanci zai fara zama. Sai dai masu kula da lamura sun ce ba girin-girin ba taimai.
Ni gaskiya wannan zama a fahimta ta ba ta da wani amfani. Wannan al'amari a ce ƴan majalisa ana zargin su, kuma ƴan majalisa ƴan uwansu da suka cike su.
Muna kuma da rahoto kan ziyarar da shugaban kamfanin haƙar ƙarfin uranium na ƙasar Faransa ya kai jamhuriyar Nijar. Ladan Ibrahim Ayawa zai shigo da shirin himma ba ta garago, shirin da ke bayyana rayuwar 'yan ƙasashen nahiyar Afirka a nan Amurka. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ƙasar Rasha ta yi watsi da rahoton da jaridar New York Times ta fidda, wanda ya ce wasu daga cikin waɗanda suka yi wa shugaba Donald Trump kamfe da wasu da suka yi masa hidima sun tuntuɓi wasu manyan jami'an leƙen asirin ƙasar ta Rasha lokuta da dama kafin zaben da aka yi a cikin watan Nuwamban bara. Jaridar ta ambaci wasu jami'an gwamnatin Amurka hudu na yanzu da na baya, suna cewa hukumomin leƙen asiri da na kiyaye doka da oda sun samu hirar waya da kuma wasu kiraye-kirayen waya da aka yi waɗanda suka haɗa da manajan kamfe ɗin Trump a lokacin, Paul Manafort, da wasu makarabansa da ba a bayyana sunayensu ba. Sai dai Manafort ya ce wannan zance ne mara tushe, a cewar jaridar ta New York Times. Haka kuma ya musanta makamancin wannan rahoton da gidan talabijin ɗin CNN ya bada, na cewa masu yi wa Trump hidima, ciki har da Manafort ɗin da mai ba shugaba Donald Trump shawara ta fannin tsaro wanda ya yi murabus shekaran jiya, Michael Flynn, da wasu da yawa da ba a bayyana sunayensu ba, sun yi ta ganawa da jami'an Rasha kafin wannan zaben. A yau Laraba a Moscow, kakakin fadar shugaba Dmitry Peskov ya ce wannan rahoton ba a gina shi ba bisa hujja ta zahiri.
Wani babban jami'in fadar White House ya ce sulhu tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa ba lalle ya samu ta hanyar fidda ƙasashe biyu daga Isra'ila ba, wannan zaɓin ya rage ga ɓangarorin biyu. Jami'in na Amurka yana magana ne da manema labarai jiya jajibirin ranar da Prime Minister Benjamin Netanyahu zai kawo ziyara birnin Washington. Daɗaɗɗen matsayin Amurka game da wannan rikici shine Isra'ila da Falasɗinawa su tattauna da junansu kan yarjejeniyar yadda za su rabu zuwa ƙasashe biyu, abinda zai ba Falasɗinawa ikon zirin Gaza da dukkan yankin yammacin kogin Jordan ko wani ɓangarensa, da kuma gabashin birnin Kudus inda suke kuɗayin mayarwa shalkuta su. Majalisar Ɗinkin Duniya ma tana goyon bayan wannan tsari na fitar da ƙasashe biyu. Sai dai babban jami'in ɓangaren Falasɗinawa Saif Erekat bai amince da duk wata shawara da za ta kauce wa fidda ƙasashen biyu ba, yana mai cewa maye gurbin wannan shawarar na nufin komai zai ci gaba da kasancewa yadda yake.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hare-haren bumabumai guda biyu a arewa maso yammacin Pakistan sun kashe akalla mutane shida tare da raunata wasu da dama a yau Laraba. Jami'ai sun ce harin mafi muni ya faru ne a gundumar kabilar Mohman da ke kusa da bakin iyaka da Afghanistan, inda wani ɗan ƙuna baƙin wake ya tarwatsa kansa da bom bayan da jami'an tsaro suka hango shi suka kuma yi ƙoƙarin taka masa burki. Harin ya kashe jami'an tsaron Pakistan guda uku da fararen hula guda biyu. Mahari na biyu da ke tare da na farko shi kuma aka harbe shi har lahira a lokacin da ya yi ƙoƙarin ya tada nakiyoyin da ya yi ɗamara da su. Wata sanarwar rundunar sojan kasar ta ce maharan guda biyu sun fito ne daga kasar Afghanistan sun kuma yi shirin kai hari akan wani yankin da ke kumshe da ofisoshi da wuraren horaswa da gidajen kwana-kwana na ma'aikatan hukuma a garin Galanai da ke yankin tsakiyar kasar ta Pakistan.
Yan sanda a kasar Malaysia sun kama wata mace da ke da alaka da abin da ake gani shiryayyen kisa ne na dan uwan shugaban kasar Korea ta Arewa Kim Jong-un. Matar da aka tsare yau Laraba da safe a babban filin jirgin saman Kuala Lumpur an bayyana sunanta a matsayin Duan Si Hung bisa ga takardun tafiyar ta a cewar sanarwar yan sandan. Sanarwar ta kuma ce matar da ake zargi an gano ta ne bayan da aka yi nazarin na'urar daukar hoton bidiyo da aka kafa a tashar kuma ita kadai ce a lokacin da aka kama ta. A yau Laraba Korea ta Kudu ta tabbatar da cewa wanda aka kashe din Kim Jong-un wato Jong Nam yayan shugaban Koriya ta Arewa ne amma ba mahaifiyarsa ɗaya ba wanda a da ake tsammanin zai shugabanci kasar amma ya samu sabani da mahaifinsa Kim Jong-un na biyu bayan da yayi kokarin shiga kasar Japan da fasfo din boge don halartar bikin Disney a Tokyo a shekara ta 2001.
Daga ƙarshe wani jami'in fadar White House ya faɗi cewa ƙasar Rasha ta saba yarjejeniyar shekaru 30 ta hanyar harba makami mai linzami. A shekarar 1987 ƙarƙashin wata yarjejeniyar da suka rattabawa hannu, wadda ta haramta mallakar ko ƙirƙirar ko kuma gwajin duk wani makami mai linzami da za a harba shi daga ƙasa zuwa nisan kilomita tsakanin 500 da 2500 ta sama. A shekarar 2014, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi korafin cewa Rasha ta saba yarjejeniyar saboda tana kera tare da gwada irin wannan makaman mai linzami, sai dai Rasha ta musanta wannan zargin. A jiya Talata, wani jami'in fadar ta White House ya tabbatar da cewa Rasha ta harba makamai masu linzami.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Mai rukun shugabancin Najeriya Olusegun Obasanjo ya gana da al'ummar jihar Rivers da ke yankin Niger Delta a ci gaba da yunkurin shawo kan ayyukan daƙi gurguntar da harkokin man fetur a yankin. Wakilinmu Lamido Abubakar na ɗauke da ƙarin bayani.
An dai gudanar da jawabai da dama na kokawa ga gwamnatin tarayyar Najeriya bisa halin da aka bar yankin Niger Delta na mayar da shi saniyar wari. Daga cikin masu jawabai a wurin zaman, Madan Ankiyo da ke zaman yar jihar Rivers ta ce, "Ne mu yan yankin Niger Delta, abin da ya fi damu mu shi ne na a kula da haƙƙoƙinmu domin tabbatar da adalci a harkokin yankinmu." Shi kuwa gwamnan jihar Rivers, Barista Yeso Wuke, ya ce,
"The fact that the region is geographically challenged."
Yana cewa ne babu ta baba na cewar yankinmu na fama da ƙalubale masu yawa, kuma lalle babu ko shakka arzikin yankinmu shi ne ke rike da Najeriya tsawon shekaru 50 da suka gabata, kuma gwamnatocin da suka shuɗe sun bar yankinmu a wulakance. Jawaban da aka gudanar a wurin zaman sun taɓo batutuwa da dama, musamman na kawo ƙarshen fasa bututun mai wanda ke haifar da malalar ɗanyen mai da kuma haɗa hannu da jama'ar yankin wajen kawo tsaro, musamman dawo da kwangilar tsaro ga 'yan bindigar yankin Niger Delta kan harabobin ayyukan haƙar ɗanyen mai da gwamnati ta kwace a baya, da kuma gina musu asibitoci a wasu garuruwan al'ummomi masu makwabtaka da inda ake haƙar ɗanyen mai, tare kuma da samun musu da ingantattun wutar lantarki da kuma cilasta ma kamfanonin mai da su riƙa sauƙin nauyin da ke kansu. A wurin zaman dai wani ya koka cewar jakunan sojojin Najeriya kan shiga harkar satar ɗanyen mai, ya ce,
"We want you to use your good office to stop the Nigerian military from all acts of oil bunkering activity."
Yana cewa ne ya kai muƙaddashin shugaban ƙasar Najeriya Musa Yemi Osibanjo, "Muna buƙatar ka yi amfani da ƙarfin office ɗinka domin jan kunne ga sojojin Najeriya da ke nan yankin su daina shiga harkar badaƙalar satar ɗanyen mai a yankinmu." Taron da bai kammala ba sai da aka taɓo batun gyaran babbar hanyar motar nan da ta haɗa yankin Niger Delta da kuma yankin kudu maso gabashin Najeriya da kuma yankin kudu maso yammacin ƙasar domin kammala shi. Shi ma muƙaddashin shugaban ƙasar Najeriya Musa Yemi Osibanjo ya gabatar da jawabinsa kamar haka:
"I'm especially pleased to be here in Rivers
Yana cewa ne ina cike da farin ciki kasancewa ta a jihar Rivers a matsayin dan aiki daga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, wanda bayan kai ziyarar da wasu shugabannin yankin Niger Delta suka yi a fadar shugaban kasa. Haka ne ya kai ga yunkurin kawo wannan ziyara don saduwa da jama'ar yankin, tare kuma da tattaunawa da su da kuma bayyana musu kyakkyawan tanade-tanade da gwamnati ta yi wa yankin. Kuma dole ne za mu dauki matakin da ya dace. Yanzu dai akwai zaman lafiya a wannan yanki na Niger Delta. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
To sai kuma kasar Ghana, inda majalisar dokokin kasar ta dauki matakan shawo kan cin hanci da rashawa, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da abokin aikin mu Baba Yakubu Makiri ya hada mana.
A yau ne wani kwamiti na musamman da kakakin majalisar dokokin Ghana Professor Mike Okoye ya kafa zai binciki zargin bayarwa da karban cin hanci a majalisar dokokin karkashin jagorancin wani babban lauya Joe Gate zai fara aiki, inda kwamitin zai bi diddigin zargin da ake yi wa ministan makamashi Mr. Ajaku wanda ya bayar na tushiya. Dan majalisa a mazabar Baku Central Mama Ayarga ya zargi ministan makamashi da basu cin hanci ko kuma toshiya na sidi 3,000 ta hannun mai tsawatarwa na bangaren marasa rinjaye Muntaka Muhammad don su mai sassauci wurin tantance shi. Tuni dai Muntaka Muhammad ya musunta wannan zargin da aka ce an yi amfani da shi wurin bada cin hancin. Wasu wakilan majalisar dokoki na bangaren marasa rinjaye da suka hada da Okujatu Ablakwa da Alhassan Suyini sun fito karara sun tabbatar da cewa su ma sun samu wannan kudin toshiyar Mr. Bwachi Ajaku da ake tuhumarsa da bada wannan cin hancin. Shi kuma ya musunta wannan zargi kuma yana yin barazanar daukar mataki a huskar doka. Na tuntubi Malam Imrana Abubakar mai sharhi akan harkokin yau da kullum. Ko ya ke ganin wannan abu?
Idan ka tuna akwai wani lokaci zamanin mulkin Kufuor an yi irin wannan zargi cewar shugaban kasa ya ba 'yan majalisa cin hanci, ba abin da aka sani, ba wani hukuncin da ya biyo baya. To kaga wannan al'amari wasu na cewa dai ma za a bata lokaci ne ko kuma za a bata tukiyar gwamnati ne, ganin za a ware kwana 30 suna zaman wannan bincike. Ni gaskiya wannan zama a fahimtata ba ta da wani amfani.
Ko za ka iya alakanta irin wannan abin da ke faruwa da sabon ofishin da shugaban kasa ya kafa na wato mai shigar da kara mai zaman kanshi wanda zai yaki da cin hanci?
Yadda za a alakanta wannan al'amarin da son samu ne a tunda an nada shi wannan mai zaman kansa din sai a bashi dama shi ya gudanar da bincike, tunda zaman kansa yake kaga ba yana karkashin wata hukuma bane. Amma wannan al'amari a ce ƴan majalisa ana zargin su, kuma ƴan majalisa ƴan uwansu za su bincike su, za a zo a ce musu eh sun karbe abin nan ne. Kaga mutane na da shakku da yawa akan wannan al'amari.
Galibi ƴan gane ne suke nuna shakkunsu akan aiki da wannan kwamitin zai yi.
Sunana Ahmed Yakub Yusuf. To wala Allah su yi gaskiya, wala Allah ma su yi rashin gaskiya. Majalisar dokoki a gonga na iya bata musu suna idan an same su da laifin wani.
Sunana Muhammad Ali. Magagalu haka da ya jawo harkan bribery bai kamata ya zama politics ba. Ba magana NP ba, magana NDC ba, amma ya zama magana Ghana. Kamun ka kama barawo, da me ka kama barawo? Ka gane? Ya kamata su kawo hujjoji da abun da yake gwada cewa gaskiya ne ko a muryarsa ko a video, gashi nan dai yana buyan kudin
Hussein. Haka nan gaskiya dai abin nan zan safar da muna roko Allah ga gaskiya ga yin mu tai gaba. Ka gani kariya ina ba ta kasan zai ba ta gari ce na ba so mutum guda ba, to ban nan ba alheri ba.
Sunana Abubakar Alhassan Milakami Mr. Dan. Gaskiya batun allegation na san cewa an yi gaskiya, domin committee nan da aka shirya wannan committee muna da NDC sannan muna da MPP cikin, ina da dai confidence kai cewa sun yi gaskiya.
To bari mu rufe taskar hotelin namu a jamhuriyar Niger, inda shugaban kwamitin sa ido kan ayyukan kamfanin haƙa uranium na ƙasar Faransa Areva ya kai ziyara. Wakilinmu Sulemu Muna Barma na da ci gaban rahoton.
J'ai passé la journée à Arlitz qui m'a permis de visiter les mines.
Ziyarar ta Philippe Barin na kamfanin Areva na gudana ne a wani lokacin da farashin uranium ya faduwar da bai taba yin irin ta ba a tarihi. Saboda haka shugaban kwamitin bididdigin ayyukan kamfanin na Faransa ya fara da zagaye mahakar Arlitz dake yankin Agadez, inda yace ya tarar da ma'aikata suna aiki ba alamar gajiyawa, duk wanda matsanancin halin da ake ciki a yau. Batun farashin karfin uranium a kasuwannin duniya na kan gaban abubuwan da Philippe Varane ya ce sun tantauna a kansu a ganawarsa da shugaban kasa Isu Muhammadu, abinda ya ce suna da kwarin gwiwar zai iya sauyawa a nan gaba. da yake tofa albarkacin bakin sa akan wannan batu. Jami'in fafutukar ganin an yi haske a sha'anin ma'adanan karkashin kasa Iliyasu Abubakar Shata na kungiyar Rotab ya bayyana cewa a tasa fahimta faduwar darajar uranium wani abu ne da aka tsara da gangan don cimma wani guri ciki har da batun jinkirta soma ayyukan mahakar imuraren
a wannan wuri an hiddo wajen ton 2500 shekara za a hiddowa
imuraren
suka ce za a fara shekara 2012 a yau yin ga da muke muku zance har director din Haisu ba wanda ke iya ce muku ga ranar da wannan abin za a yi shi kuma tun harko tun lokacin sai da muka yi gwamnati hannunka mai sanda mun san da wannan mutanen ba su da niyyar su yi wannan aiki amma dubara ce ta wanda hika ilimi su samu su kama dan sabida su aje mu diyansu da zasu zuwa gaba a yau ba su da bukata wannan abin dan shi ne suke mai kamun sa kai ne kaji sun karya darajar shi a kasuwar duniya a duniya su kadai ne suke tsara ya ne ya kamata a saida shi ya kamata a haddo shi kina in bai yi in yayi arha su ne suka so yi arha in yau suka so shi tsada zai yi tsada
jamhuriyar Nijar na cikin jerin kasashe uku mafi albarkatun karfin uranium a Afirka arzikin da kamfanin Areva na Faransa ya shafa shekaru sama da 40 yana hakowa sai dai bayanai na nunin talakawan kasar ta Nijar ba sa murar wannan arziki idan aka yi la'akari da yadda ake saka wannan kasa cikin jerin mafi talauci a duniya dalili kenan da Abdu Alhaji Idi ke ganin dakatar da ayyukan hakar uranium din zai fi zamewa wannan kasa alheri
shugaban kasa da kanshi ya ce bisa shekara 46 da aka yi ana gido shi takwas ne aka samu dan riba to kenan ka gani wanga magana ce daga bakin shugaban kasa kuma wanda yana cikin horarru a fannin kawai abin da yahi mana mu soke ginowan ga ƙaryan dan lahiyar muhalli sai mu je mu yi aiki da man fetur dinmu da zinariyanmu da iska da rana wanda Allah ya bamu yahi mana alferi da wanga zinihi wanda ba da ruwa
Wannan ziyara ta Philip Barrain na gudana ne a wani lokacin da rahotanni suka bayyana cewa wata kotun Faransa ta yi kamuwar miliyan 67 na euro da ke hannun Areva, waɗanda ya kamata kamfanin ya ba Nijar domin ayyukan jin daɗin al'ummomin yankunan da ake ayyukan haƙar uranium. Saboda haka wasu masharhanta ke ganin akwai yiwuwar ziyarar babban jami'in kamfanin na ƙasar Faransa na da nasaba da wannan al'amari. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Malam Sule, kada dai a sha'afa kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe 10:18 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Amma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda professor yake son yi mana bayanin bambancin karatun gida Afirka da na Turai sai lokaci ya mana dan kullun yau kuma anan zamu dora to professor muna jinka ka ce akwai bambanci da yawa to ba mu misali
kaga lokacin da ni ina karatu ina dan makaranta ko farko da primary school ba mu ce mu 30 ba in tsananin mun yawa 31 aji to haka a kasan nan a halin yanzu elementary a halin yanzu ba ma sa kaiwa 30 aji ba dan komai ba saboda akwai ka'ida da malami abinda batu da kicin ratio tsakanin malami da ɗalibi to idan ya wuce wannan ka'idar to za ka ga cewa wannan makaranta za a iya rike ta a kasan nan to kaga ko lokacin da muna karatu na tabbatar kai kanka ba zan bata kila za ka iya tuna cewa ni dai na san na kofar kudu primary school a jihar Kano wato mu 30 ne a wannan aji daga aji ya har zuwa aji 7 da nan suka kuma da nizo secondary school ko gaman secondary school tare da Rumfo College nan ma mu 30 ne ko 31 aji to amma a halin yanzu idan ka koma kasar Hausa ko Najeriya gaba daya kije kamar kofar kudin inda nake yanzu zaka je ka samu yara fiye da 100 a aji
guda
wasu guraren ma an ce 150 wasu guraren ma sun ce 200 Allah na tuba Haji Ladan yanzu a baka ajiyar mutum 50 ake ka kula da su kar ma gidancin koyarwa tukuna ya zaka sarrafa da waɗannan mutana waltana kuma yara masu jini a jika ake an baka su har 100 ko 100 da wani abu sannan babu guri isasshen gurin zama, wasu suna gindin taga ga hayaniya irin ta yara. Ai zancen ma koyarwa ma bata tashi ba, to kaga wannan tana ɗaya daga cikin illar karatu yanzu a kasar Hausa ko Najeriya gaba daya.
To sai me kuma?
Gaba dole sai an canja, an koma irin wannan baya da ake yadda muka yi da kar a wuce mutum 30. Sannan ka zo secondary school haka, bai kamata a ce aji an wuce 30 nan ko 31 ba. To sannan ka je university mu ko college mu irin polytechnic da college of education. Idan azuzuwa ne dama da suka abin nan, zaka ka samu mu a nan kamar cin su suke kiran su community college. Ba yadda za a yi aji ya zama yara sun wuce 20. Idan suka wuce 20, kai malami kana da dama ka ji koyar da wannan aji, saboda an ba ka fiye da adadin da ka'ida ta ce. Kuma ba yadda za a yi zama ƙasa da misali yara 10 a wannan aji. Idan suka kai ƙasa da 10, za ka iya cewa ba za ka koyar da wannan ajin ba. To kaga nan ba wani abu bane, bin ka'ida da bin doka ita jawo karatu sannan da kuma na sauran kasashen Turawa yake da wato mahimmanci, kuma yake da wato da ƙarfi cewa ba kuma ana karatu saboda kamar yadda nake ma ya za a yanzu ka koyar da mutum 150 aji da a cikin kushe kuma yara ƙanana. To amma a university inda ake da auditorium za ka yi karantar da mutum 2000, tunda in ka duba karatun university in ka zo kana koyarwa irin wannan dama da speaker da kowa da komai, kuma wannan ɗalibai ne wanda suke ba yara ƙanana ɗan shekara 5, 6, 7 ba, wanda suka gama, wani ya gama digirin farko, wani kuma digirin farko yanzu zai zo ya fara, kuma har ila yau karatun nan mutum ya san ciwon kansa shi ya biya wa kansa karatun nan, ka gane? Idan yana ko yana university.
To wani amma wani abu da nake son mu duba nan, akwai yancin ma har in ce yana so ya wuce ka'ida. Ya malami ko malamai suke sarrafa wannan al'amari, ganin cewa nan ba ka dama ka ce ka ɗaga hannu ka bi yaro ko ma ka harare shi ko ma ka zage shi?
Ai zancen duka ma bai tashi ba.
Yawwa.
Ai in ka riga ka doki yaro ko da elementary school ne?
To ya.
In har ka riga ka yi wannan, na farko ina tabbatar maka za ka rasa aikinka.
To ya ake sarrafa irin wannan lamari? Yara don dole a samu yara kangararru, a samu marasa ji.
To ai akwai dama an koya maka yadda za ka yi musu magana da lafazi mai kyau. Ladan, me yasa kake surutu a aji? Zona, wannan abin da kake baka kyauta ba, ka san ba daidai ba ne, saboda haka ina maka gargaɗi. Misali kamar ni lokacin da ina koyawa gaskiya a secondary school, akwai takardu da nake da su a file ɗina na shirya. Duk lokacin da nake koyarwa, idan ɗalibi ya riga ya buɗe baki ya magana ba tare da na ba shi dama ko na bata dama ba, wanda ba shakka na wato yana son ya ɓata min abin da nake yi, sai je sai aje masa wannan takarda ta nuna ladan kana yin magana ba tare da an baka dama ba, wannan ya nuna baka kyauta ba kuma ka kare doka, saboda haka ina maka gargaɗi ka yi shiru karka kuma buɗe bakinka in ba na baka dama ba. Za ka ga cewa wannan takarda da na ajiye wa yaro akan tebur ko yarinya, za ka ga sauran ɗalibai kowa ya shiga tebursa, saboda me? Sun san bin doka, sun san takarda.
To Farfesa, mun gode, amma lokaci ya ce mu tsaya a nan. A shirinmu na gaba ka ci gaba da yi mana bayani. Yanzu a madadin bakon namu Farfesa Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas da ke jihar Missouri da ke na Amurka, da kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To a gaida Ladan da bakonsa Farfesa Alhassan, ga kuma Sarfilu Hashim Gumel da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ko masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Muhammad Salihu Ƙaura na Moda, wanda ya ce don Allah VOA Hausa ku tambaya mana gwamnatin Najeriya, Shin ina aka kwana dangane da batun ciyar da ɗaliban makarantun firamare a jihar mu ta Zamfara? Shin koko dai rija ta bayar da ruwa amma guga ta hana? Sakonmu na gaba kuma cewa ya hakika ya waitar yi wa kananan yara da almajirai fyaɗe ya zama ruwan dare musamman a arewacin Najeriya. Da fatan gwamnati za ta tashi tsaye wajen hukunta masu aikata haka. Su kuma iyaye ya kamata su rika kula da motsin ƴaƴansu da sanin waɗanda ke mu'amala da su a unguwanni da makarantu da dai sauransu. Allah ya kare kiyaye mu da iyalanmu. Sako daga Baba Gana Ibrahim Zangon Daura. Shi kuma sakonmu na gaba cewa yayi mallaka mu Najeriya wasu makudan kuɗaɗe da EFCC ta kwato daga hannun Mr. Andrew Yakubu, tsohon shugaban kamfanin NNPC da wata kota a jihar Kano ta yi. Hakan yayi daidai. Da fatan sauran kotuna za su yi koyi da wannan kotu. Sako daga shugaban kungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina. Shi ma sakonmu na gaba cewa hakika mun yi na'am da hukuncin da wata kotun tarayya da ke zaune a Kano ta yanke, inda ta mallaka wa gwamnatin Najeriya naira biliyan 3 waɗanda aka gano a gidan tsohon shugaban kamfanin NNPC. Da fatan hukuncin zai zama darasi ga 'yan baya. Sai kuma sakonmu na gaba wanda ke cewa muna kira wa gwamnatin Najeriya da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da cewa ya kamata su ɗauki ƙwararren matakai dangane da mutanen da ake ganowa da maƙudan kuɗaɗe a gidajensu da bankuna, domin waɗannan mutane ba su da kishi, ba sa kuma son ƙasarmu ta ci gaba. Da fatan Allah ya yi mana tsari ga waɗannan ɓata gari. Sako daga Hamza Galadima birnin Kebbi da Sani mai lange-lange ya wuri. Shi kuma sakonmu na ƙarshe a yau cewa tabbas an samu nasara sosai a kan 'yan ƙungiyar Boko Haram. Ganin yadda al'amarin yau da kullum suka fara daidaita a jihar Borno da ma sauran sassan arewa maso gabashin Najeriya. Da fatan Allah ya ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya baki ɗaya, amin. Sako daga Salim Abubakar Imam Jingir, shugaban ƙungiyar muryar talaka reshen jihar Filato, da Balan Vais direban tanka Jos.
To a gaida Sartilu da karanto wato ra'ayoyin naku kafin mu karkare ga kaɗan daga cikin muhimman kanin labarai.
Ƙasar Rasha ta yi watsi da rahoton da jaridar New York Times ta fidda, wanda ya ce wasu daga cikin waɗanda suka yi wa shugaba Donald Trump kamfe da wasu da suka yi masa hidima sun tuntuɓi wasu manyan jami'an leƙen asirin ƙasar Rasha lokuta da dama kafin zaben da aka yi a cikin watan Nuwamban bara. Jaridar ta ambaci wasu jami'an gwamnatin Amurka hudu na yanzu da na baya, suna cewa hukumomin leƙen asiri da na kiyaye doka da oda sun sami hirar waya da kuma wasu kiraye-kirayen waya da aka yi waɗanda suka haɗa da manajan kamfe ɗin Trump a lokacin, Paul Manafort, da wasu makarabansa da ba a bayyana sunayensu ba. Wani babban jami'in fadar White House ya ce sulhu tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa ba lalle ya samu ta hanyar fidda ƙasashe biyu daga Isra'ila ba. Wannan zaɓin ya rage ga ɓangarorin biyu. Jami'in na Amurka yana magana ne da manema labarai jiya. Jajibirin ranar da Prime Minister Benjamin Netanyahu zai kawo ziyara nan birnin Washington DC. Hare-haren bama-bamai guda biyu a arewa maso yammacin Pakistan sun kashe aƙalla mutane 6 tare da raunata wasu da dama a yau Laraba. Jami'ai sun ce harin mafi muni ya faru ne a gundumar ƙabilar Mauman da ke kusa da bakin iyaka da Afghanistan, inda wani ɗan ƙuna baƙin wake ya tarwatsa kansa da bom yayin da jami'an tsaro suka hango shi suka kuma yi ƙoƙarin taka masa birki.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shiri na wannan lokaci. Kamar yadda muka sanar, idan muka dawo a shirinmu na yamma za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan batun tsadar rayuwa a Najeriya. Waɗanne matakai kuke gani za a iya ɗauka na daban domin shawo kan wannan matsala? Yanzu a madadin ni da Maryam Dauda da Julie Gresham da Sa'ida Haidam da Volarit Vasco muke sallama da ku, sai ku saurari shirin yau da gobe. Salamu alaikum.